Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga birnin Washington DC akan mitoci 25 31 41 60. A Niger kuma ana kama mu a tashar mu ta Via Africa dake birnin Yamai kan mita 102.5 a zangon FM a gidajen radio masu zaman kansu na amfani Far'a Nomad Sarauniya da Laldaniya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viahausa.com ko ku sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Sarfilu Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC. Muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A shirin namu na yanzu zamu leka a agardas dake jamhuriyar Niger, inda aka samu wani mummunan hadari da ya sanadiyar halaka wasu yara da dama.
Eh lalle ne na cikin gida dai ina kwance ban da lafiya. To shine kawai sai na ji ƙara har yaro rugo da gudu da jini a jikin shi. Ko da rugo da gudu jini a jikin shi, mata ta huta, yaro kowa na kuka, wasu suna faɗi suna jijiyoyi.
Haka kuma za ku ji yadda matakin tsige ministan kudin Niger Hasbi Mas'udu ya dauki hankalin masu fashin bakin siyasa a kasar baki daya.
Duk wani wanda zai yi magana ba su wannan abu da ya faru fasara ce zai. Ba ni tsammanin kamar nuna zai yi takar shugabancin ƙasa kawai tana iya isa a tsige shi.
Bayan dukan wannan, muna kuma dauke da shirin wasanni a takaice daga ƙasar Kamaru. Kuma kamar yadda kuka sani, a kowace ranar Juma'a ta Allah muke bude muku layukanmu, inda muke so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan lamuran da suka ci muku tuwa ƙwarya, ko waɗanda kuke son bayyana ra'ayi a kansu. Lambar da za a yi kira ita ce 1-202-205-2655. Amma da farko, bari mu fara da kanun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Adadin mata a gwamnatin Najeriya a cikin shekaru uku da suka gabata ya ragu zuwa kashi 6, kuma babbar 'yar takarar shugaban ƙasa a Najeriya Obi Ezekwesili ta janye daga takarar. Ita dai Obi ta kudura aniyar kawo sauyi a fagen siyasar Najeriya a lokacin da ta tsaya takarar neman zama mace ta farko a matsayin shugabar ƙasa. Amma sai ta janye daga takara makonni uku kafin zaɓe ranar 16 ga watan Fabrairu, don ta haɗa hannu da haɗakar jam'iyyun adawa don ganin an kawar da manyan jam'iyyun siyasar ƙasar. Hukumar zaben Najeriya ta INEC ta ce kashi 6 kacal na mukaman siyasa mata suka mallaka a ƙasar. Dr. Oluwole Osaza ya ɗora laifin ƙarancin mata a fagen siyasa akan bambance-bambancen al'ada da addini. Osaze ya ce ƙasar Rwanda na da yawan mata da suka fi yawan na Najeriya. Ɗaya daga cikin dalilan shine matakan da aka ɗauka a ƙasar, saboda a dokokinsu suna da waɗannan, su kuma a Najeriya babu. Gwamnatin Sudan ta kula da ƙungiyar 'yan awari na zargin juna kan kashe wasu fararen hula biyar jiya Alhamis a garin Ye. Ministan harkokin labarai Zacharia Duku Inoka ya zargi mayakan kungiyar 'yan awari ta NAS da kai harin. Shugaban kungiyar NAS General Thomas Cirilo ya ƙi saka hannu a yarjejeniyar zaman lafiya a watan Satumba, wadda aka samar da zimmar kawo ƙarshen yakin basasar Sudan ta Kudu, wanda ya kwashe shekaru 5 ana fama. Mai magana da yawun kungiyar NAS Samuel Suba Manes ya musanta maganar da cewa babu wani sojan kungiyar da ya kashe wani farar hula a yankin. Ya kuma zargi hukumomin yin riba da kitsa harin. Wani da ya tsallaki rijiya da baya, wanda kuma ba ya nemi a saka sunansa, ya ce an kai musu harin ne yayin da suke kan hanyarsu ta Ye Lasu, da ke da tazarar kilomita 7 daga kudu maso yammacin garin Ye. Ya ce wani ɗan bindiga ya ɗaure wani yaro, ya kuma ce a bar yaron ya mutu a kan titi. Haka kuma ya garwakin mutane 5 kwance kan titi. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Alhamis, Amurka ta ɗauki matakin ƙin baiwa wasu 'yan ƙasar Ghana umarnin shiga ƙasarta, wanda hakan zai ƙara wahala ga 'yan ƙasar da ke yammacin Afirka kai ziyara Amurka. Gwamnatin Trump ta aƙaba takunkumin ne saboda tana zargin ƙasar Ghana da rashin ba da haɗin kai wajen mayar da 'yan ƙasarta da Amurka ta kora. A cewar sakatariyar ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka Christine Nelson a wata sanarwa da ta fitar, Ghana ta gaza amfani da abin da ya zama wajibi a gare ta ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa na karɓar 'yan ƙasarta da Amurka ta yanke hukuncin mayar da su ƙasashensu. wasu lokuta Amurka kan tsaurara matakan hana bada izinin shiga kasar daga kasashen da suka ki bada hadin kai ga hukuncin ta na mayar da wasu mutane kasashen su na haihuwa da ta kura. A watan Yuli, ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ta tsaurara wasu matakan bayar da biza ga kasar Burma da Laos bayan da kasashen suka ki bada hadin kai kan lokaci domin ta mayar musu da yan kasashen su. Daga ƙarshe mayakan kungiyar Al-Shabab sun ƙara ƙaimin kai hare-hare da suke kaiwa kan mayakan kungiyar ISIS a arewa maso gabashin yankin Bari na ƙasar Somalia mai yawan duwatsu a cewar ƙwararru. Jami'an leƙen asiri da na tsaro na cewa kungiyar Al-Shabab ta kwace wasu wurare biyu daga hannun mayakan ISIS a wannan makon. Ɗaya daga cikin garuruwan biyu ana kiransa El Marel, wanda ke zama wato mayakan biyu ke rikici a kai. Ƙauye na biyu shine Al-Shabab da kwaci, ana kiransa Shabab, da ke kudu maso garin Kandala.
Labaran duniya ka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To madalla, yan sai rahotanni kuma za mu fara ne daga jamhuriyar Niger, inda wani abu ya fashe a cikin garin Agadez kuma ya rutsa da waɗansu almajirai. Ga rahoton da Haruna Maman Bako ya haɗa mana.
Wani abu ne ya fashe a unguwar Tudu na garin Agadez yayin da yaran almajirai 12 ke kewaye da shi, kuma ya haddasa mutuwar ɗaya daga cikinsu yayin da 11 suka ji ciwo, guda daga cikinsu yana cikin matsanancin hali. Gwamnan jihar Agadez ya isa a wurin domin ganin abin da ya faru. Hasalima ya isa a babbar asibitin Agadez domin ganin halin da waɗanda suka jika suke ciki. Madam Hajja Lusuma ita ce mataimakiyar magatakardan ofishin gwamnan jihar Agadez a lokacin da shi gwamnan ya kai ziyara a babbar asibitin, kuma ta fassara jawabin da Malam Sadu Soloke gwamnan jihar Agadez ya yi a cikin halishin Faransanci.
Gwamnan jiha dai ya ce ya samu labarin kaman wani inji ya explode can karciyar Tudu. A gaggauce da shi da ma'aikata sun kai nuhacen Tudu, da aka je sai aka gane cewa injin lalle ya yi explosion nan cikin wani kare wanda almajirai ne ke ciki. Cikin wa'annan mutane 12 yaro ɗaya ya riga mu gidan gaskiya, Allah ya rahamshe shi. 11 a gaggauce anka kawo su nan likita. Yanzu kenan su ne gwamnan jiha ya zo ya gani. Cikin 11 kin nan kuma Allah ya sa 5 ko 6 kin nan ba su ji rauni ba sosai. Amma dai 11 da aka kawo gaba ɗayan su kowanne yana cikin hankalin shi, amma 5 ko 6 ne suka ji rauni sosai. Vraiment lalle yace yara ne almajirai ne. Suna yawo sun saba kwashe gwangwanaye da su suje su saida, amma kiran da zai musu lalle suna neman abin da suka ce in suka saida abubuwan da suke kwasa cikin shara, amma dai a zanki hankali.
Shin yaya ne wannan lamarin ya faru? Shine tambayar da manema labarai suka wa Adamu Hudu, malamin yaran almajirai da wannan itila'in ya rutsa da su.
Lalle ne na cikin gida dai ina kwance ban da lafiya. To shine kawai sai na ji ƙara har yaro ya rugo da gudu da jini a jikin shi. Ko da ya rugo da gudu jini a jikin shi, matata ta huta, yara kowa na kuka, wasu suna faɗi suna jujjuyi. Shine sai na huta makautana. Ko da muka huto kawai mun samu yara wasu kahuwa sun farfashe, wasu wannan abin ya karko karahuna ne ko menene sun shiga cikin kahuwansu, wani a ido wani dai ya gashi nan kowa kuka yake. Sun ce kaman sun dauko wani abu ne a wajen neman karahuna, dake dai ni bin ganshi ba. Kara musu ya sa kan sha uku dai wanda ya rasu.
Yan kwana-kwana sune suka kai agaji wa yaran a lokacin da wannan abin ya faru, kuma shugaban su cewa da Lieutenant Taro Muhammadu ya bayyana irin yanda butalin iskan gas na dafuwa ke yi kasancewar abinda ya fashan. Hukumomin jihar ta Agadez sun ce ba bom bane, kuma ba wani makamin yaki bane, balle a danganta shi da wani aikin ta'addanci.
Shi ita butakin gas kullum a zanki aiki da tana tsayinta, ka ace a kwantar da ita, kad mutum ya ce ya kunna gas kin sannan kuma ya kunna almeti, a'a, ko birke gaza iska ne, in ka kunna shi nan da nan ne yake cika wuri, ka a barta yaran suna wasa da ita.
Yaran dai almajirai ne da suka hito a cikin gundumar tanu tare da malamin su, sukan shiga ne cince-cince a cikin jibji a cikin garin Agadez domin tarda karahuna wanda suke saida ma masu sayan su kilo zuwa kilo a cikin garin domin su samu abin masarufi. Haruna Maman Bako na birnin Gwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Nijar.
Allah
ya Allah ya Allah hada kan mu afir kan mu sojuna manufar mu anan da mutangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai man girma kuma da lumana saban tsari na afirka na
To madalla a gaida Haruna Mamman Bako har yanzu dai muna jamhuriyar Niger inda masu fashin bakin siyasa suka fara bayyana matsayinsu a game da yadda suke kallon matakin tsige ministan kudin kasar Hasbi Mas'udu daga mukamin sa a wani lokacin da ake jitajitar huskantar rabuwar kawuna a jam'iyyar PNDS tarayya ga tattaunawar da Sulaiman Barma wakilin mulki a Amerika yayi da wani mai nazarin al'umran yau da kullun Abdulrahman Alkasum akan wannan al'amuran
kasan shi nada jami'in gwamnati ko matsayin minista nada mutum ko tsige shi wani abu ne wanda doka ta ba shugaban kasa hurumi bisa shawarar prime minister wanda ke shine shugaban gwamnati idan aka ba mutum aiki ya ida aikin da aka ba shi ana iya hidda shi a saki mai wurin aiki idan aka baka aiki ka kasa yin shi ko kuma aka samu wasu matsaloli bisa ta yadda ayyukan ana iya hidda ka a saki muka wurin aiki ko kuma a barka abun kallo anan shine ba kawai wasu dumumuwa ba haka wanda ana iya cewa ba su da wani tushe haka a bayyane na matsaloli haka na cikin jam'iyyar su ta siyasa abun kallo dai shine hanyar da aka bi aka tsige shi ni nahi tambayar kaina ba su haka tun daga tarihin Niger ga al'ada duk wanda aka ma tsiga irin haka wanda za a ce ko ta rana tsaka ko ta tsakiya dare bata taba aihuwar da mai ido ba wannan shine babban abin tambaya tunda kasancewa kusancin shi da shugaban kasar da kuma power da yake da cikin tahiyyar ta gwamnati wannan yana ƙara nuna mu cewa shugaban kasa dauke yake da rigar shi da rawanin shi na shugaban kasa kuma rike yake da kasar babu wani mai tahiyyar mai da kasar shi ke tahiyyar da kai shi
tsakanin wannan magana ta cece ku ce dangane da kalaman da shi tsohon ministan kudi akan kudaden sefa da ake ganin ya kare su kuma ya kare kasar Faransa akan zargin da ake mata na hanawa kasashen da tare na samun wani cigaba saboda dalilin na sefa da kuma rigingimin da ake jita-jitar cewa akwai su a tsakanin shugabannin jam'iyyar PNDS tarayya wani ne kake ganin za a iya alakantawa da wannan mataki na shugaba Isu Muhammadu
duk wani wanda zai magana ba su wannan abu da ya faru fasara ce zai ba ni tsammanin kamar nuna zai yi takarar shugabancin kasa kawai tana iya isa a tsige shi tunda da dama daga cikin mambobin gwamnatin shugabannin siyasu ne kuma 'yan takara ne na shugabancin kasa in lokaci yayi su da kansu za su hita su janye su tai su yi amma in ya kasance suna bisa wani tsari wanda ke gashi wanda ake girmamawa uwaye da kakanni al'ada wanda take kuma aka bijire mu al'ada wata kila wasu abubuwa suna iya biyo baya
ya kake ganin shi wannan mataki zai iya shafar tafiyar jam'iyyar PNDS tarayya ko kuma wata kila ma gwamnatin kasar kanta
a wannan mataki ya wuce maganar jam'iyyar PNDS tarayya mutumin da ya zama shugaban ha da shugaban kasa ya zama ministan tsaro ya zama ministan cikin gida ya zama ministan kudi kaga irin haka an maida shi gehe kenan wannan yana nuna mu babu wani wanda ya wuce a tsige shi in yayi abin da ba daidai
yake yadda ya so da su ga kowa kabana ta ala sarkin dare da rana shugaba bahari Allah
to madalla Sulaiman Mumune Barma kenan kada a shafa ana sauraron sashen Hausa na muryar Amerika daga nan birnin Washington DC agogon mu ana yana cewa karfe 3:45 kamar yadda kuka ji a farkon shirin namu na yau da yake ranar juma'a ce layukan mu a bude suke domin ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku akan al'ummar da kuke son bayyana ra'ayoyi a kansu amma kafin mu bude layukan mu mushakata da wannan waka
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To jama'a assalamu alaikum, wani ne muke akan layi?
Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Imam daga Bauchi, me ra'ayinka? Ba mu albarkacin bakinka.
To ra'ayina na yau zan gode ma shugaban kasa Muhammadu Buhari bisa wasu manya-manyan ayyuka guda uku da ya mana a jihar Bauchi. Na farko ya gina mana makarantar sansanin sojojin sama a garin Durun a karamar hukumar Bauchi. Sai na biyu kuma ya gina mana secondary school na 'yan sanda a garin Kacin Madaki nan ma a jihar Bauchi. Sai kuma inda za a tono man fetur da ya gina mana a garin Alkaleri. To wannan babban namijin kokari da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya mana a jihar Bauchi, muke kaunarsa kuma muke goyon bayansa. Allah ya saka masa da alkhairi da karshen al'ummar garin Kacin Madaki da al'ummar karamar hukumar.
Malam Imam, mun gode daga Bauchi. Sai mu leka Kaduna. Wani ne Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum salam. Wani da Kaduna?
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa, gare ka.
To alhamdulillahi, ni yau ra'ayina zai fuskanta dangane da maganar siyasa da muke karatuwa kamar maganar zaɓe. To kaga dai mukiran da muke yi dai ga talakawan Najeriya, kamar especially ma 'yan arewa, kada ka ce za ka yi rigima ko kuma ka yi hayaniya domin akan Buhari ko Atiku. Duka mutanen nan duk 'yan arewa ne, kuma bai kamata a ce haka kawo tunanin cewa za ka je ka kashe dan uwanka ko kai gaba da wani ko kai faɗa da wani akan waɗannan mutane ba. Saboda waɗannan mutane duk mutane ne, kowa da ƙudurin shi. Yanzu ka kama ɗan takarar shugaban jiya, ɗan takarar PDP na Atiku Abubakar ya yi magana akan cewa idan ya karɓo dukiyar da aka sata na gwamnati zai karɓi kuɗin kuma zai yi yafiya. To kaga wannan abu ne mai kyau, shi ma kaga ƙudurin shi da ya zo da shi kenan. Haka shi ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, irin yadda yake salon mulkin shi, kaga shi ma ya bai kamata a ce kai faɗa da shi akan ko akan wani abu akan ɗan takarar nan ba. Dan wannan mu Allah ya sa a yi zaɓe lafiya a gaba lafiya. Alhaji Musa Garo ta shi.
Amin summa amin. Alhaji Musa, mun gode da Kaduna. Za mu leƙa a Bauchi. Wani daga Bauchi?
Assalamu alaikum, sashin Hausa na murya Amurka mai magana Sama'ila Isfawa, kafin ma da karamar hukumar Ganjo jihar.
Wa alaikum assalam ala Sama'ila. To gare ka, mai albarkacin bakinka?
To sashin Hausa, yau ra'ayina shine ina ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, abin da ya faru da mu a karamar hukumar Ganjo kafin ma da. Ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya ji da kunnansa. Zaben da ba a yi zaɓe a jihar Bauchi na primary election, kuna ji na?
Muna jin ka.
To sai yau gashi gwamnan jihar Bauchi Mami Abdullahi ya zo da 'yan sanda, ana cin mutuncin mutane, ana harba bindiga. Wannan ba dimokuraɗiyya ba ne a ƙaramar hukumar Ganjuwa. Wannan ya nuna abinda aka mana primary election shi za a mana a general election. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce shi shugaba ne mai adalci, da fatan za ku tashi lafiya. Wannan abinda aka mana a ƙaramar hukumar Ganjuwa, 'yan sanda jami'an tsaro sun ci mutuncinmu, sun harba mu da bindiga akan me? Saboda Allah, wannan ba dimokuraɗiyya a Najeriya ba. Mai magana Sama'ila Sawa.
Malam Sama'ila, mun gode, Allah ya sa su je kiran da kai musu. Daga Bauchi za mu leƙa Kaduna. Wani da Kaduna?
Abdulaziz Adili Toro, barka da lasariya.
Barka ka dai, salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, gare ka.
Yawwa, to ra'ayina ba zai bambanta da na shi Alhaji Musa Garo ba. Shi ne gaskiya muna ƙara kiran su duk waɗanda suke bayan kowane shugaba ne ko kowane ɗan takara ko kowane jam'iyya, a mu san cewa Annabi ya faɗa ba a yin zaɓe fa don ai gaba, don ai faɗa, don a zubar da jini. A ana yi ne wanda Allah ya ba nasara, sai mu runguma mu karɓa. Sai kuma saƙona na biyu zuwa ga gwamnan jihar Plateau mai kirki mai daraja mai cika alƙawari, filalon alƙawarin nan da ya yi kafin ya wuce a masarar nan na masarauta, da ya ce in Allah ya sa da inda ya samu dama, in Allah ya sa yadda, to zai ga an ƙara rantsar da sarki. To gaskiya ya kamata ya yi wannan ƙoƙari insha Allah.
Mun gode ƙwarai. Yanzu za mu leƙa Niger. Wani daga Niger?
Mai gode a shirka.
Salamu alaikum, me sunanka malam?
Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba.
To Malam Ibrahim, gare ka, mai albarkacin bakinka?
To gaskiya mu yau koken da nake ta miga ta wannan kafa watsa labaran naku kullun a bayan da mun shiru game da ainihin Island. Dan saboda a mu daidai yankin nan abin da ya kama daga Ibbi har zuwa Kanye gaskiya bamu da rajistar zabe kuma yana ga akwati akalla zai kai 10 kuma a mu nan babu da matsala da tafiya mana hanya saboda mu tabbatar da mu zabi wanda zai zo ya taimaka ya gina mana hanya nan. To bamu da rajista shine muke kara mika kukan mu a bangaren Ainet a taimaka a samu da rajista bamu sai da za a yi zabe a nan ba bamu da kuri'u.
To mun gode Allah ya sa shugabannin Ainet su ji wannan kira naka. Daga Naija zamu rika zuru, wani daga zuru?
Hassan Muzar
daga Zuru. Malam Hassan, salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
To ba mu ra'ayinka, me ra'ayinka?
Zai yi dinna ga shugaban karamin kuma da kuwar sabu, ana son da mun sabi sun yi irin kokarin da yake a da kuwar sabu da saka mai da alkairi.
To mun gode kwarai Malam Hassan daga Zuru. Har yanzu dai kuna sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar kuke sani yau ranar Juma'a ce babbar rana da muke bude, muke so ku kira ku ba mu albarkacin bakinku akan al'umuran da kuke son bayyana ra'ayoyinku a kansu. Lambar da za ku iya kira ita ce 1202 205 2655. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka.
To Malam Abdul Aziz da alamu kirawa sa shigowa line namu yanzu wayar ta tsaya. To ban san me yake faruwa ba. To tunda haka ne sai mu ce mun kawo ƙarshen daga wayoyin namu kenan.
To haka ne Malam Sarfilu, yanzu kuma labaran duniya aka saura daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla sai ku yi muna abin nan abin da ya faru masu sauraro. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba, shirin wasanni a takaice daga Kamaru.
Wasanni a takaice.
Kulakulan din kasar jamhuriyar Kamaru guda 18 za su fara taka leda suna La Liga bayan sun kwashe watanni hudu suna hutun dole. Kasancewar matsalolin da hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru FKF ta shiga na harin kudaden da za su gudanar da gasar. Coach Sulemani ya yi mini karin haske.
Malam Awal Garba, abinda zan yi ce maka komai na tafiya. Ka san tsare-tsaren lokacin da ya dauki wannan magaran shugaban kwallon kafa na Kamaru ya samu akwai matsaloli da yawa wanda zuwa ga yau ya wawware wannan matsalan. Kaman akwai su club kaman Canon, Toner, Dinamo, Panther duk suna da matsala. To ya samu ya wawware wannan matsalan. Insha Allah za fara buga kwallo daga gobe ran Asabar za fara buɗe wasan Liga Professional du Cameroon. Ba shakka Kamaru ta sa ido a kai kuma ta ce za ta tallafa musu saboda a ga an cimma buri bayan kwace mana gasan kwallon nahiyar Afirka. Gwamnati kan ta ce za ta dafa musu baya, za ta ba su kuɗi kaman da ta saba bayarwa, ma za ta yi ƙari. Za ta yi ƙarin kuɗi don a samu a ga an cimma buri, komai na tafiya da kyau. Kuma kwallon kafan Kamaru ya fita cikin matsalolin da yake samu a kowane lokaci na su club da su ƴansu masu so a gansu. In dai aka wawware wannan duk matsalan, buri na inga ka kwallon Kamaru ta ɗauko komai sabo kaman da ta saba yi a lokacin da ya wuce kucin da suka wuce baya.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
To a gaida Awal Garba daga Kamaru, yanzu kuma ga wannan sakan.
Talaka kabar kuka akure arkai cinka ka rike makamanka ita za ta cece
ka.
Yayin da zaben Najeriya ke ta fara na 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 2019.
Mun ce babban abin da zamu ba kasanmu shine zama lafiya da wadata.
Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari.
Sashen Hausa na muryar Amurka ba zai bakku a baya ba, zai bi kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumdumansu.
Muryar Amurka daga Kaduna.
Muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyonmu da talabijin da sauran shafukanmu na sada zumunta.
Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya, sannan za mu sojin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana.
A ranakun zaben kuma, a maimakon shirinmu na rabin sa'a da aka saba, za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku waye ne da ake toyawa.
Don haka, sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannu.
Teleka kabar kuka kure alka enchuka kure eba kamunka.
To madalla, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
To a takaice, Malam Abdulaziz, adadin mata a gwamnatin Najeriya cikin shekaru uku da suka gabata ya ragu zuwa kashi 6, kuma babbar yar takarar shugaban kasa a Najeriya Obi Ezekwesili ta janye daga takarar. Ita dai Obi ta kudura aniyar kawo sauyi a fagen siyasar Najeriya a lokacin da ta tsaya takarar neman zaben ta zama mace ta farko a matsayin shugabar kasar, amma sai ta janye daga takara makonni uku kafin zaben ranar 16 ga watan Fabrairu don ta hada hannu kuma ta hada kai da hadakar jam'iyyun adawa don ganin an kawar da manyan jam'iyyun siyasar kasar. Gwamnatin Sudan ta Kudu da kungiyar 'yan awari na zargin juna kan kashe wasu fararen hula 5 jiya Alhamis a garin Ye. Ministan harkokin labarai Duku Inoka ya zargi mayakan kungiyar 'yan awari ta NAS da kai harin. Shugaban kungiyar NAS Jomas Sirilo ya ki saka hannu a yarjejeniyar zaman lafiya a watan Satumba wadda aka samar da zimmar kawo ƙarshen yakin basasar Sudan ta Kudu wanda ya kwashe shekaru 5.
Da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu, sai kuma gobe da safe ada ya kai mu da ƙarfe 6 na asuba. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni da gabatar da shirin, da kuma Julie Grisham da ta hada shirin da bada umarni, sai injiniya namu Dan, ni ne naku Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu kwana lafiya daga birnin Washington DC.